Gana Benue, Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za a kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da bai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce da Baba Yakubu Makeri muka sake shigowa da shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da ya tsonewa mata ido a jamhuriyar Niger. Muna kuma da rahoto kan wani shirin ilmantar da makiyaya da gwamnatin jihar Borno ke gudanarwa. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, sai kuma sharhin jaridun Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken kullu labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai tura akalla rundunar tsaron ƙasa da ake kira National Guard su 2,000 zuwa 4,000 su tsare kan iyakar Amurka da Mexico. Da yake yi wa 'yan jarida magana a cikin jirgin shugaban Amurka Air Force One a Turanci a jiya Alhamis da maraice, Mr. Trump ya ce zai girke rundunar har sai an kammala gina katanga a kan iyakan domin hana abin da gwamnatinsa ta kira ƙaruwan baƙin haure da suke tururuwa zuwa Amurka ba bisa doka ba. A halin da ake ciki kuma fadar White House da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun ce ana ci gaba da tattaunawa game da girke sojoji a kan iyakar da ke kudu maso yammacin ƙasar. Hakan kuwa zai dogara ne a kan buƙatar jihohi da suke kan iyakar. A wata sabuwa kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa cece ku canci cinikayya da China, inda ya umarci hukumar cinikayya ta Amurka ta ƙara haraji na dala biliyan 100 a kan wasu kayayyaki da ake shigowa da su daga China. Wannan mataki ya zo ne kwana ɗaya bayan da China ta yi ƙarin haraji a kan wasu kayayyakin Amurka kamar waken soya da ƙananan jiragen sama da kuɗinsu ya kai dala biliyan 50. Martinin na Beijing ya biyo bayan haraji da Amurka ta ɗora wa wasu kayayyakinta da ke shiga Amurka da dala biliyan 50 a farkon wannan makon. Kasuwar hannun jari a Amurka ta yi ƙasa biyo bayan umarni da Trump ya bayar na baya-bayan nan. Hannayen jari a kasuwar da ake kira Dow Jones sun faɗi da kimanin maki 400 a cinikin da aka yi bayan da kasuwar ta tashi. Kasuwan hannayen jari sun yi tangal-tangal hagu da dama a kan yadda ko kuma a cikin 'yan kwanakin nan da suka wuce sakamakon fargaba na yaduwar tankin cinikayya tsakanin Beijing da Washington. A Brazil, alƙalin babban wata kotu na ƙasar ya umarci tsohon shugaban ƙasar Luiz Inácio Lula da Silva da ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin Curitiba da ke kudancin ƙasar ya zuwa yau Juma'a da rana agogon yankin domin ya fara zaman kaso na shekaru 12 da kotu ta yanke masa saboda an same shi da laifin cin hanci da rashawa. Wata babban kotun Brazil ta ba da takardar kamo tsohon shugaban ƙasar jim kaɗan bayan da masu shari'a na kotun ƙolin ƙasar suka ƙi amincewa da buƙatar da da Silva ya yi na neman ya ci gaba da zama a kan beli yayin da yake ci gaba da ɗaukaka kara a kan hukunci da aka yanke masa. A cikin wata sanarwa, alƙalin kotun tarayya Sergio Moro ya ce ya baiwa da Silva daman ya gabatar da kansa ga hukumomi ne saboda ya taɓa zama shugaban ƙasar. A bara ne aka samu da Silva da laifin karɓar cin hanci ta hanyar wasu muhimman gyare-gyare a wani gidansa da ke bakin teku. Ya saka wa kamfanin da ya yi wannan gyare-gyaren da ba shi kwangila. Kotun ɗaukaka ƙara kuma ta tabbatar da wannan hukuncin da aka yanke masa a cikin watan Janairu na wannan shekara. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yar tsohon ɗan leken asirin Rasha da aka cutar da sinadarin guba a wani harin da aka kai mata a Burtaniya ta ce tana samun sauƙi cikin gaggawa. Yuliya ta faɗa a wata sanarwa da 'yan sandan Burtaniya suka fitar a jiya Alhamis cewa ta miƙe a makon da ya gabata kuma tana farin cikin ƙara samun ƙwarin jikinta. mahaifinta Sergei Skripal, mai shekaru 66 a duniya. Har yanzu yana cikin mawuyacin hali a wani asibiti biyo bayan hali na guba da aka kai musu a ranar 4 ga watan Maris, lamarin da Burtaniya ke zargin Rasha da aikatawa. Halin gubar da aka kai wa Skripal da ƴarsa ya tado tankiyar diplomasiya tsakanin kasashen yammacin duniya da Moscow, shigen zaman doya da manja a wajajen shekarun 1950. Burtaniya da Amurka da ƙawayensu na NATO sun kori jami'an diplomasiyar Rasha sama da 150 don nuna haɗin kai da yin tur da halin gubar da aka kai. Rasha ta yi tsayin daka wurin musanta kai wannan halin. Tana ita kuma ta kori jami'an diplomasiyan kasashen yammacin duniya da ke cikin kasarta. Daga Ghana kuma shugaban kasar Nana Akufo-Addo ya ƙaryata ikirarin da 'yan hamayya suke yi cewa gwamnatinsa na shirin saida 'yancin kasar ga Amurka ƙarƙashin wata yarjejeniyar soja tsakanin kasashen biyu. Shugaban wanda ya jawabi ga al'umman kasar a daren jiya Alhamis ya ce wannan yarjejeniya ba sabo ba ne, kuma gwamnatin baya ciki hadda na 'yan hamayyan da suke ihu a yau su ma sun amince a cikin sirri. Ya ce tunanin gwamnatinsa ta sanar da 'yan ƙasan shi ne ta miƙa wannan batu ga majalisa kamar yadda wakilinmu ya bayar.
Baba Yakubu Makeri ya karanto labarai. Bari mu faro takon jamhuriyar Niger, inda hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sha'anin mata ta cire wani taron tattaunawa da ya haɗa kan sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da kuma ƙungiyoyi, har ma da masu kare haƙƙoƙin mata, a ci gaba da neman hanyoyin warware matsalolin da ke jefa mata cikin halin ni'yasu. Wakilin Musulmin Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
Lura da yadda ɗabi'ar gallazawa mata ke ci gaba da tirjewa dukkan wasu matakan faɗakarwar da ƙungiyoyi suka sa gaba a sassan Nijar, ya sa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin mata UNIFEM shirya wannan taro domin neman shawarwarin shugabannin al'umma don zakulo hanyoyin da za a sake bullo wannan al'amari. Madam Kako Hajiya Fatima ita ce shugabar ƙungiyar mata ta Kongafen.
A ƙasar mu ta Nijar wayannan al'amari akwai shi, kuma ana cikin yin shi. Akwai abin da muke cewa violence moral, wanda za a takuntata mace, a takuntata mace har ya kai iya ƙarshen rayuwarta. Akwai wanda muke cewa violence physical, a cikin hakkin army ana ba ɗiya mata kashi, ana ba ɗiya mata wahala, a cikin ma'aikatan ne ana ma mata violence, sai a ce maka in ba kai kaza ba ban ne baka post kaza.
Ci gaba da yin amanna akan wasu al'adu irin na zamanin jahiliya na daga cikin abubuwan da shugaban kungiyar Jaya Usman Dambashi ke ganin su a matsayin dalilan da ke kawo cikas wa yunkurin kare mata daga cin zarafin da suke fuskanta a zamantakewar iyali.
Ka ɗauka gani yanzu wani bambanci da ake ma mace, yau mace an bata samu ɗa namiji ba a gidan army ta samu matsala hal abada a cikin duniya, mace an bata samu aihuwa ba ta gamu da masihar duniya hatta ban lahira. Kaga wannan ba abubuwa bane wanda kamata a ce mun ɗauke su a yau muna tozarta ta mata saboda shi.
Ci da haƙƙin mata na kan gaban matsalolin da aka fi tantaunawa a kansu a zaman shari'ar da ke gudana a kulliyomin a masarautun gargajiya musamman a yankunan karkara, in ji sarkin tasawa mai martaba Kane Mai Gizo, wanne ya ce talauci ne ke masababin wannan matsala.
Zancen waye kai an shekaru da shekaru ya isa yanzu mu zaman da muke nan saboda a zo a nemi irin aiki, su samu sana'o'i, su samu abin neman abinci. Haka nan mishi yana nan bai nan ya je dandi yana bata bai bata, ita na da abin zaci, tana da abin za ta ba iyalinta. Kai mu mun imani da in an sa hali sosai cikin hannun mata, wani dan kuka wani abin ga duk sai ya rage mu a hada aiki ma rage mu zai in Allah ya yarda.
Shugabannin addinai yana da gudunmuwar da za su bayar wajen kubutar da mata daga yanayin kuncin da suke ciki a nan Niger. Mafarin gayyato su a wannan haduwa, Malam Sani Sabi Usuleiman na jagorantar kungiyar addinin Islama ta ASEP.
Kowa yana son ya kula da ɗiyan shi. Duk da manzo Allah yake cewa ku kula da ɗiyanku da matanku, ni ne fiyayye wanda yake kula da matar shi. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke ɗaukar cefani ya je ya yi cefani gidan shi. matan shi yana tsaya yana kama musu wani harkar gyare-gyaren abin da za a yi abinci. To kaga tun daga nan ma sun sami yanci. To mu yanzu ba mu san wani irin yanci bane ake so.
Mataimakiyar sakataren Majalisar Dinkin Duniya mai kula da sha'anin mata a yankin Afirka ta Yamma dake da ofishi a kasar Senegal, Hortense Bagidi, ta jinjina wa kungiyoyin kare haƙƙin mata na nan Nijar saboda kyakkyawan sakamakon da tace an samu a wannan fanni bayan kaddamar da tsarin Muskoka a shekarar 2012. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kudu ba to haburin bisashe dabobin duniya. Zakara ko to yake.
To a gaida Malam Sule, bari mu rufe taskar hotonnin namu a jihar Barnan Najeriya inda aka yaye waɗansu ɗalibai makiyaya da gwamnatin jihar Barno ta ɗauki nauyi. Ga rahoton da wakilin Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana.
Tun watanni bakwai da suka gabata ne dai gwamnatin jihar Borno ta dauki nauyin karatun wasu ƴaƴan Fulani makiyaya su 35 da za a bawa ilimin zamani da na addini a wannan makaranta, wanda a cikin waɗannan watanni suka tasar ma 525 sakamakon tururuwa da Fulanin ke yi wajen kawo ƴaƴan nasu ta samun wannan dama na ilimantar da ƴaƴan nasu. An dai baiwa waɗannan ɗaliban hutu ne a jiya Alhamis, da kuma gwamnan jihar Borno wanda Albarkar Shatima ya sake rabawa iyayen waɗannan yara kayayyakin abinci don ci gaba da ciyar da ƴaƴan nasu a gidajensu, kamar da gwamnatin ta ɗauki nauyi masu hakan a lokacin da suke karatu.
Ina kiranku don Allah ku guji wa ƴaƴanmu mata aure da ba su kai lokacin aure ba. Don Allah ku bar su su samu ilimi. Wallahi kowane iyaye ya dauki ƴan matan nan da shekara 10-12 ya je ya aurar da shi, wallahi za mu sa wando ɗaya kafa ɗaya da sha wando ɗaya. Ba zai yi jama'a, an koro ku daga Northern Borno, kun shigo cikin garin Maiduguri, kun zama masu gadi. Nan da shekara 20 aikin gadin ma ba za a samu ba. To yaya za a yi da ƴaƴanku? Kuma ku ƴan kasa ne, duk wanda ya ce ku ba ƴan kasa ba bai san me yake faɗi ba. Wani kakan shi ma nan Borno aka haife shi.
Dr. Muhammad Sani Albulature dai shine daraktan wannan makaranta na Elkanami.
Yaran da niyya akan cewa za a ɗauki yara 35 har suka kai 50 har suka kai 100. Yau dai in takaita ma magana, muna da yara guda 525 kuma gwamna ya ce duk lokacin da wani Bafulatani ya zo ya ce zai yi karatu a ba wa innan Fulanin dama, kawai ko sun kai 1000 ma duk abin da ya shafi ɗawainiyar su Allah ba zai sa gwamnatin Borno a ƙarƙashin jagorancinsa ta kasa yi musu ba.
Su ma da iyayen waɗannan ɗalibai sun tofa lokacin bakinsu suna mai cewa.
Sunana Usman Usaini.
Ka a daga cikin iyayen yaran da aka kawo su
makaranta? Ina a cikin iyayen wanda ya kawo yaransa makaranta a nan.
Kai Bafulatani ne?
Ni Bafulatani ne.
Mene ne aikin ka?
Aiki na dai mura ma mun gada kiwo ne, sai kuma Allah ya sago da mu gari.
To me ba ku kamar sha'awar kawo ƴaƴanku karatu?
Kai mala, wannan ya wuce misalin da zamu faɗa. Wallahi kobo mu ba ma biya da abunci da inifo da takardu duk abun da ka sani na makaranta duk daga wajen hannun gwamnati ne Kashim Shatima.
Yaran kana wani suke karatu a nan?
Ni yara na guda 7 ne suke karatu a nan. Duk kyauta suke kuma a gida za a je a dauko su.
To koya waɗannan ɗalibai suke ji ne game da irin wannan dama da suka samu a karo na farko a cikin rayuwarsu? Ga dai abin da wasu suke cewa.
Fatima Umar.
Da a ina kike karatu?
A Islamiya.
Baki a makarantar Boko?
A ba na
Boko. Wannan karo da aka kawo nan ko?
Eh,
waye kawo ku ne?
Baban mu.
Yanzu kuna jin daɗin karatun ko?
Eh, muna jin daɗin muna yi.
Me da me ake koyar da ku?
Aka koya mana maths, English, Arabic.
Me sunanka?
Abdullahi Sani.
Dama kana makaranta kafin ka kawo kana?
Eh, na yi allo dai.
Karatun allo ce zuka shi an ka kana zaka yi allo da zaka yi karatun Muhammadiya da kuma na Boko.
Eh, duka ina yi.
To ya kake jin karatun?
Wallahi yana shiga sosai.
Kana fahimta?
Eh, muna fahimta.
Wannan makaranta na Elkalami dai na ɗaya daga cikin tsofaffin makarantun da ake koyar da ilimin zamani da na addini, da kuma suka kwashe shekaru 40 da sai dan wani da wani ne kawai ke samun damar yin karatu ciki. Amma sai ga irin wannan dama ta samu ga ƴaƴan makiyaya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar kullewa. Mu nemi ilimi gwadabin dorewa, mu nemi ilimi alfarin kowa.
Haka yake, to bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Nema ilimi fitilar haskawa,
wanda bai gani ma na hangowa.
Haske na ilimi waya na shewa,
wanda bai gani ma na hangowa.
Hasken da
Madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin. Har yanzu dai shirin kallabi na tare da Hajiya Aishatu Alichiruma. A makon da ya gabata, ta fara bayani akan irin kalubalen da mata ke fuskanta a makarantun jami'a. A cikin shirin mu na yau, za ku ji karashin wannan hirar. To Hajiya, kin taba wani muhimmin abu akan kalubalen da mata ke fuskanta a makarantu, gudun kada su lalace a makaranta?
Wasu ma har suna zargin malaman da cewa suke bata musu.
Haka din ne.
Ya'yan nasu to kamar yanzu idan aka sami wani abu mai kama da haka. Malamai suna yin abin da bai kamata ba ga daliban su. Wani matakai ne makaranta ke dauka?
In dai har an gano ana daukan mataki, za iya a setting committee ta yi bincike, in ya kama a kori malamin ne ma ana koran su.
Akwai wani matakin kariya kuma da ita wannan dalibar take da shi wanda wasu malaman ba za su zo su yi mata bita da kulli ba saboda ko an kori abokin aikin su ko kuma wani abu da ya makamancin haka?
Eh to, sai dai ita yarinyan ko don tsoron haka din in ta ki fitowa ta yi magana, amma dai in dai har ta yi magana
ana karfafa ma daliban mata gwiwa akan su fito su fadi wani abu mai kama da haka, ko malami ya nemi ya ci zarafin su kuma ya ci zarafin su maimakon su shiru.
Ah, wannan suna da shi za su iya fitowa su yi magana, kuma in dai sun fito har sun yi maganan ba a barin zancen.
To yanzu malama a zamanin nan da muka samu kanmu na fasaha musamman ta fannin yanar gizo da kafafen sada zumunci, wace irin rawa kike gani yake takawa a rayuwa ko kuma in ce yadda dalibai ke gudanar da harkokin su a makaranta?
Social media nan kan ta riga ta cinye duniyan ma da yaran ma, bata ma bar manyan ba ma. To
ta wani fanni, saboda ta fanni na gari ko kuwa aka san haka?
Duk dai ba wanda babu shi. Duk dai ba, ya danganta ga yadda mutum ya dau
yake amfani da
waɗannan kafafan.
Wannan haka yake. To malama, yanzu kuma bari mu dan tabo batun yadda ake koyarwa a Najeriya. Ba mamaki a wasu makarantun sai kaga akwai malaman da har gadara suke yi ba a cin
jarabawarsu
kamar wani abin burgewa ne,
wani abin alfahari ne.
Ai, ba wani abin burgewa bane ba a koda yaushe a ce daliban ka na faduwa. In har suna faduwa, to kai ne ke da matsala ko kuma akwai wata matsala wani za su so su yi bincike. To mu a Najeriya ana yin irin wannan bincike?
Eh to, gaskiya ba zan iya in ce miki ana yi ba a yi ba. Amma kam ai ba abin alfahari bane wanda in dalibai dai kai kana koyarwa kuma dalibanka a ce yau cikin 200 ko 150 sun fadi, ai ko kai ma za ka yi tunani ka ce me ke faruwa. Amma kan ana dubawa a gani.
kuma ana ɗaukar matakan da suka dace.
Ana ɗauka a ga meye matsalar. Ina jin in ya gagara ma za a iya ɗauke wannan course din a baiwa wani ma. Aga miki.
To kamar su kuma ta fannin ɗaliban, wani kira zaki musu musamman ɗalibai mata, wace shawara zaki ba su?
Shawaran da zan ba su shine, in dai har suka samu suka shiga jami'a, su sa kansu su yi karatu sosai. Jami'a ba wurin da zaka zo kayi wasa, kayi kwalliya, kayi yawo da sauransu ba. Yanda iyayensu suka kawo su yi karatu, su haƙura, su yi karatun nan yadda zai amfane su in sun gama. Ba wai yarinya ta zo makaranta dai ta ga a yi kwalliya ta nan, a sa wannan kaya, a je wannan party, a yi wannan. Yawwa, su yi haƙuri, su yi karatu fi sabilillahi. University dai ba wai wuri ne wanda kamar secondary school za a zuba musu ido, suna da time din bacci, suna da time din tashi, a waye, babu wannan. Suna da dan yancin su. Kada su ga wannan yancin an bar musu shi ya zama su yi misusing din shi.
Su muzanta shi.
Yeah.
To bari mu kuma dawo ga ziyarar ku nan America da kuka zo wannan taron. Daga Najeriya kowace gudunmuwa kuka bada a wannan taron.
To mun dai ce dai su yi kokari su linkin, don yadda muka ga kaman babu wannan linkage din daga Africa da shike wannan association din tana nan a nan ne, a nan
America.
Dan kowane shekara a America din ake yin wannan taron. Su ma sun lura sun ga ba su da wasu shiga Africa sosai sosai ba. Kuma yadda na lura ma ba mu da yawa mu da muka zo daga
Africa.
Eh.
Jama'a masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Aishatu Alitu Roma da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam, sai kuma sharhin jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon, zamu fara ne da jaridar LA Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Nassim Agdam na takeicin YouTube, amma danginta ba su san lamarin zai kare da harba bindiga ba. Labarin ya ci gaba da cewa a wani bidiyo, Nassim Najafi Agdam ta nuna kanta a matsayin ninja, wato mai wasan karate irin na 'yan China. Kafin yin wasu abubuwa banbarakwai gami da hada hotunanta da na gasar neman mawaka na Amurka da ake kira America's Got Talent. A wani faifan bidiyo da ta saka farin gashi na ƙarya, inda take tsokanar mutanen da suka zabi su ci nama. A ɗayan faifan bidiyon kuwa, ta yi magana ne cikin yaren Farsi, inda ta ce ba ta da wani ciwo a jikinta ko a ƙwaƙwalwarta, amma ta ce tana zaune a duniyar da ke cike da cututtuka da rashin adalci. 'Yan satuttuka kafin ta je ta bude wuta a helkwatar YouTube, ta yi fayafayen bidiyo da take nuna bacin ranta ga YouTube, inda ta ce kamfanin YouTube na dakile bidiyonta ne da gangan, wanda take nuna yadda ake motsa jiki ko kuma girke-girke. Jami'ai sun ce suna zaton dalilin da ya sa ta ɗauki bindiga ta shiga har cikin helkwatar YouTube a San Bruno, California kenan a ranar Talatar da ta gabata, inda ta yi harbin kan mai uwa da wabi har ta ciwo mutane biyu ciwo kafin ta kashe kanta. Sai kuma jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya gayyaci Putin zuwa White House. Labarin ya ci gaba da cewa, Shugaba Trump ya nuna sha'awarsa ta haɗuwa da Vladimir Putin a fadar Amurka ta White House a watan Mayu ta wayar tarho, a cewar fadar gwamnatin Rasha ta Kremlin a ranar Litinin da ta gabata. Sabon kwarmatan batun ya zo ne bayan kururuwar da aka yi wa Shugaba Trump na sassauta harshe ga shugaban na Rasha, a yayin da ake tada jijiyar wuya tsakanin ƙasashen guda biyu. A ranar 20 ga watan Maris ne dai, Trump ya yi waya domin taya Putin murnar sake zabansa da aka yi a zaben da aka yi ta sukarsa a matsayin bayi shi tsakani da Allah ba. Trump dai ya ce shugabannin biyu sun tattauna yiwuwar tattaunawa akan Ukraine ne da Syria da kuma Koriya ta Arewa, amma bai bayyana wurin da tattaunawar za ta kasance ba. Sai mu leƙa jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken matar da aka kora daga aiki sakamakon ɗaga yatsa ga Trump ta yi ƙarar ma'aikatar da ta kore ta daga aiki. Labarin ya ci gaba da cewa wannan matar 'yar Virginia da ta rasa aikinta na kwantaragi da gwamnatin tarayya bayan hotonta ya bayyana tana nuna yatsa ga shugaba Trump, wanda yake alamu ne na zagi, a yayin da jerin gwanon motocinsa ke wucewa ta yi ƙarar ma'aikatar da ta kore ta daga aiki a matsayin an kore ta ba bisa ka'ida ba. Matar mai suna Julia Brisman ta yi nuni ne da dan yatsa gaba kar motar yayin da take gilma ta tana kan keke a ranar 28 ga watan Oktoba bara. Yan jarida da masu daukar hoto da suke bayan motar ne suka dauki lamarin wanda nan da nan ya yadu kamar wutar daji a yanar gizo. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
To a gaida Naziru har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum da yansa. Ni magana Malam Ibrahim Profession a Otu. Nan garin hukumar zama ta Bauchi Najeriya nake garin kusurwar Hausa. Na so a wurare da kamar haka. Ina barin addu'a ga malamai manyan malamai duniya na Najeriya gaba daya. Sai mu da addu'a game da itirai wannan rayuwa da kuma fada ta da rayuwa. Allah ka mu da sauki wannan alokaci a naimin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
Assalamu alaikum. Da magana Muhammadu Awul Baba Iyer sakarar hukumar Tauro cikin jihar Bauchi Najeriya. Da Allah ya yi ku ga ƴan siyasa mu na Najeriya da kai ku san kasa zuwa kasa. Wai shin bayan nan kudi daban ne na arewa daban da gwamnati da ke arewa akin da fara yi bai kare ba. Ga talauci da mutanen arewa a tafara hutu wanda muka je asibiti a soya mana ya mu da gona mu da shugaban kasa mu da biyan haraji talauci da mutane a ce talakawa ya gudu suke suna bar iyalan saboda yunwa da rashin ina za a yi har ma a ce wani shugaba na soja ko na ɗan sanda ya fito iya faɗa a jihar Kaduna sama da mutum 300 ne suka rantse rashin basata to sauran jihohin ta wannan wani ina ne da aka yi mu ne ya kamata yanzu muka maka addu'a ka samu lafiya mu ma ka taimaka ka ɗan taimaka mana ina za mu samu duk da dai mutum a ce ya bar iyalan sa ya tafi kudu asibitin ka je fara shi tawai na zai kafiya kawai bandeji ya kafiya wannan wani irin al'amari ne don Allah da ana fiye ya kiyata ku eh sanatoci ana irin ga suna tana da ƙasa amma mu na wasa da ya ce ba yadda za a gani ba ba za a taimake ka babu gwamnati da ya kara aiki a arewa tun da ya fara mulki babu gwamnati da gwamnati da ta kara aiki balle ta zama yawon kamfanoni talauci ya dawo mutanen arewa bai kamata a ce a mana haka ba har ga Allah dole ne mu faɗi gaskiya.
Mai magana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina kira ga wata ƙungiya da take taimakawa mata waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da gidajensu ake ba su kuɗi naira 35,500. A gaskiyar al'amari wannan saƙo ba ya isa ga waɗanda ya kamata a yi. Wasu ƙuraru azza da mai mugaye wanda suke jagorancin wannan abu sai su ɗau matansu, ƙannansu, ƴaƴansu, ɗan uwansu da ainihin kariyoyinsu na cikin gari su ɗauka su je su musu wannan abu su samu wannan kuɗi su zo suna hajjare su suna abin da suke da dama. Ya kamata wannan ƙungiya ta daina ba da wannan kuɗi sam ba ya isa ga waɗanda ya kamata ya isa. Don haka muna kira ga wannan ƙungiya ya kamata sam ta daina ba da ma wannan abu don ba ya isa ga gare mu. Na gode gidan rediyon muryar Amurka ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
To yanzu kuma kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai tura akalla rundunar tsaron ƙasa da ake kira National Guard su 2,000 zuwa 4,000 su tsare kan iyakar Amurka da Mexico. A wata sabuwa kuma shugaban na Amurka Donald Trump ya ƙara zafafa cece-kucen cinikayya da China inda ya umarci hukumar cinikayya ta Amurka ta ƙara kuɗin haraji na dala biliyan 100 akan wasu kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasar China. A Brazil kuma wani alƙalin babban kotun ƙasar ya umarci tsohon shugaban ƙasar Luis Inácio Lula da Silva ya miƙa kansa ga hukumomi a birnin Curitiba da ke kudancin kasar ya zuwa yau Juma'a da rana agogon yankin domin fara zaman kaso na shekaru 12.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Muhammad Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma sharhi kan hanyoyinmu shafinanmu na Facebook da Twitter. A madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri sai kuma da rana idan Allah Ubangiji ya nuna mana.